Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 305 ne suka rasa rayukansu bayan da wasu yan bindiga suka kai hari wani masallacin Juma'a da ke cike da mutane a arewacin yankin Sinai. 25 daga cikin waɗanda suka mutu ƙananan yara ne. Ofishin babban lauyan gwamnatin Masar ya ce yan bindigar tsakanin 25 zuwa 30 ne suka kai wa masallacin Al-Hawda da ke birnin Bil-Arbed hari. Maharan dai sun isa harabar masallacin ne cikin mota suka tayar da bambai, sannan suka ruga cikin masallacin inda suka buɗewa masu ibada wuta lokacin da mutane ke ƙoƙarin ficewa. Har zuwa yanzu dai babu wani ko wata ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin harin. A jiya Asabar, dabban mutane ne a ƙasashen Turai suka fito zanga-zanga domin karrama ranar kawar da cin zarafi ga mata ta duniya. A birnin Paris, ɗaruruwan mutane ne suka yi maci bayan da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya sanar da shirinsa na shawo kan cin zarafin da ake wa mata a ƙasar. Ya ce cikin shekarar 2016 mata 123 ne suka rasa rayukansu sanadiyar abokan zamansu ko kuma tsaffin abokan zamansu a Faransa. Macron ya ce cikin shirye-shiryensa akwai ƙarfafa dokar kan waɗanda suka ci zarafin mata da ƙarfafa mata gwiwa wajen ɗaukar mataki idan hakan ya faru, da kuma ƙara ilmantarwa kan wannan batu. A wata sanarwa da ƙungiyar Dia Feminism mai rajin kare 'yancin mata ta fitar, ta ce shirin da Macron ya fitar abu ne mai kyau, amma dole sai an ƙara da ƙoƙari da kuma kuɗaɗen da za a tabbatar da su. A faɗin duniya an gudanar da zanga-zanga a ƙasashe irin su Brazil, Mozambique da kuma Turkiya. A birnin Rome kuma zanga-zanga ta haɗa da mutanen da ke aiki a gidajen da aka ware domin matan da suka guje wa cin zarafi daga mazajensu ko kuma samarinsu. Masu zanga-zanga sun yi kira ga 'yan siyasar Italiya da su mayar da hankali kan wannan batu, su kuma samar da ƙarin kuɗaɗen da za a riƙa samar da mafaka ga matan da taimakawa ƙungiyoyin da ke agazawa matan. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali ta ci jami'an ta huɗu sojojin Mali ɗaya aka kashe a wasu hare-hare biyu da aka kai musu ranar Juma'a tare da raunata mutane 21. Fahan Haq, muƙaddashin mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce harin farko da wasu 'yan bindiga suka kai wa jami'an sun samu nasarar daƙile harin lokacin da suke gudanar da wani aikin haɗin gwiwa tsakanin sojojin da ƙasar Mali. Dakarun wanzar zaman lafiya uku da sojan Mali sun rasa rayukansu a harin da aka yi musu a yankin Manaka. A hari na biyu da suka kai kusa da garin Dostein, 'yan bindigar sun samu nasarar kashe sojan wanzar da zaman lafiya guda. Haka ya ce babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres daga kausan murya ya Allah wadai da mummunan harin da aka kai wa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Mali. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wasu sojoji daga ƙasashen yankin Sahel da suka haɗa da Mali da Nijar da Burkina Faso da Mauritania da kuma Chadi za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin. A jiya Asabar, Amurka ta gargaɗi ƙasar Pakistan da cewa idan har ba ta kama tare da hukunta malamin nan da ake zargi da kitsa harin shekara ta 2008 da aka kai birnin Mumbai na India ba, to tabbas dangantakar ƙasashen biyu za ta samu matsala. Wannan gargaɗi dai ya biyo baya ne bayan da jami'an Pakistan ranar Juma'a suka yi amfani da izinin da kotu ta ba su na cewa su zaki Malam Hafiz Sa'id, mutumin da Amurka ta ayyana a matsayin ɗan ta'adda daga ɗaurin talala da aka yi masa domin rashin ingantacciyar shaida. Tun shekara ta 2012 Amurka ke ta yin tukucin dala miliyan 10 ga duk wanda ya bayar da bayanan da suke sanadiyar kama Said da hukunta shi. Jiya Asabar fadar White House ta Allah wadai da sakin Said da aka yi tana mai cewa hakan aikawa da sakon bai kamata bane akan rawar da Pakistan ke takawa wajen yaki da ta'addanci a duniya. A ɗaya bangaren kuma gwamnatin Pakistan ta yi kira ga rundunar sojan ƙasar da ta magance matsalar da dubban masu zanga-zanga ke haifarwa a faɗin babban birnin ƙasar Islamabad bayan da jami'an tsaro suka ɗauki wani matakin da ya haifar da tashin hankali. Sama da jami'an tsaro 100 da kuma ɗimbin masu zanga-zanga ne suka samu raunuka a cewar wata majiya daga asibitin yankin.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Makon jiya mun bude shirin ne da rahoto kan korar malamai su sama da 20,000 da gwamnatin jihar Kaduna ta yi saboda malaman sun fadi jarrabawar da ta kamata a ce ɗaliban malaman su ƴan aji hudu ne suka ɗauki wannan jarrabawar. Wannan makon ma da labarin malamai za mu fara shirin, amma wannan karon kan nasarar da wasu suka yi a gasar zaben malami da ya fi cancanta a shekara tsakanin takwarorinsu. Gasar ta ƙasa ce baki ɗaya ga rahoton wanda ya zama zakara a jihar Sokoto da Murtala Faruk Sanyina ya haɗa mana.
Gasa ce dai da kamfanin lemon kwalba na Breweries na Najeriya yake gudanarwa a kowace shekara domin zakulo fitattun malamai a Najeriya tare da makasudin ƙarfafawa wannan fanni na sha'anin bada ilimi ga manyan gobe. Malaman makarantun sakandare daga jihohi 26 ne suka fafata a matakin ƙarshe na gasar ta wannan shekara. Inda wani malami daga jihar Delta ya zama gwarzon shekara na ƙasa baki ɗaya, jihar Lagos ta zo ta biyu yayin da jihar Niger ta zo ta uku. Daga cikin malamai fiye da 3,000 da suka shiga gasar a jihar Sokoto, Mamuda Shehu daga makarantar sakandaren 'yan mata ta Nana da ke Sokoton shi ne ya lashe kyautar gwarzon shekara a matakin jihar ta Sokoton, lamarin da ya ba shi damar lashe zunzurutun kuɗi naira 500,000 a wani biki da kamfanin ya gudanar a birnin Eko.
So kuma gasar ana yin ta ne online wadda suke ce ma na'urai ko gizo-gizo haka. Tambayoyi ne dai haka game da harkar koyarwa, irin hanyoyin karantarwa haka, da kuma irin AA ya kamata malami ya zama ko a cikin makaranta, AA ya kamata malami ya hulɗa ko da tare da ɗalibansa. So mutum ke ƙoƙari ya danganta karantarwarsa da zamani da kuma ga tashi fahimta, ga tashi kwarewa.
A ta bakin shugabar makarantar ta 'yan mata ta Nana, Aisha Abdul Qadir, wannan al'amari babban abin alfahari ne a gare su.
Ban ma sai da zan bayyana maka daɗin da nijiya ba, don malamai da yawa a cikin nan jihar Sokoto, kaga malamai na da yawa, makarantun ne na da yawa, kuma malamai su yi ta shiga wagga takarar, amma babu wanda ya kai matsayin da malami na ya kai. So kaga abin bugun gaba na, ina ganin akalla Sokoto muna da makaranta 200 da ko 70 da nawa na. So kaga a cikin wa'annan makarantun ne sannan akwai malamai, ko na makaranta ta ɗaya ina da malami 137, to ko na makaranta ta ɗaya anka ce mutum shi ya shigo ya zama zakara, kaga ko shi abin horin ciki na ga shugaban wannan makaranta. To alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Fitaccen malamin na jihar Sokoto na shekara Mamuda Shehu ya bayyana lamarin a zaman babban ƙwarin gwiwa a gare shi na dagewa ga aiki a sashen da wasu ke yi masa kallon rashin tuwo ke sa a ci wake.
Na yadda cewa in dai mutum na ƙoƙarinsa yana iyaka ƙoƙarinsa, rana za ta zo da wannan ƙoƙarin da yake yi mutane za su shaida ga wannan ƙoƙarin da yake yi. Da yawa waɗanda ke dibin wahala ɗaya ce kake yi, waɗannan ɗiyawa namu ne, sannan ba harkar ilimi ma dai gaba ɗaya, ba harkar mutum ɗaya ba ne. To alhamdulillahi na samu ci gaba ƙware da gaske, don ma a ce ma an gode wani abu ne, sannan har waɗanda ba su sanka ba su sanka shi ma wani abu ne.
Duk da yake nayi yunkurin jin ta bakin kwamishinan ilimi na jihar Sokoto akan lamarin, to amma hakan bai samu ba, domin kuwa yayi tafiya a daidai lokacin hada wannan rahoto. To amma tuni da ma'aikatar ta ilimi ta jinjina tare da yabawa Malam Mahmuda, inda har kwamishinan ya gabatar da shi ga gwamnatin jihar. Duk da yake har kawo yanzu gwamnati bata bayyana wani ihsani ko sakayya ga malamin ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A kokarinta na tallafa a kokarin sake farfado da harkokin ilimi, gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kirarin tana ciyar da yara a makarantun firamare fiye da miliyan 5 a jihohin kasar 19 karkashin shirin ta na ciyar da yara wadda manoma da mata masu kanana jari su ma suke amfana. Ga rahoton Madina Dauda.
Gwamnatin Najeriya ta ce ta samu nasarar ciyar da ɗaliban makarantun firamare sama da miliyan 5,200 a karkashin shirin ta na yayi talauci da rage radadin yunwa a cikin al'umma. A yanzu haka makarantu 28,000 daga jihohi 19 ne ke cin gajiyar wannan shiri. Gambo Manzo shine mai ba shugaban kasa shawara a harkokin siyasa.
Muna sa ran kafin karshen shekarar nan jihar Kano da jihar Katsina za su shiga sahu. To a wannan ne muke so mu samu miliyan 5.5. Don haka hada da Katsina da Kano kafin karshen shekarar nan, Allah ya yarda.
Wato jihohi 21 kenan.
Yau 21 kenan. Sauran jihohin kuma muna sa ran a wata uku na farkon shekara mai kamawa duk su ma za su shiga cikin sahun jihohin da ake ciyar da ɗaliban su.
Wannan ciyar da ɗaliban nan gwamnatin tarayya ke ciyar da ɗaliban nan ne ko dai gwamnatocin jihohin nan ne?
Gwamnatin tarayya ita take ciyar da ɗaliban nan. Abinda gwamnatin jihohi suke yi shine su suke samo masu dafa abincin a cikin jihohinsu, sannan su suke lura da yadda ake bawa ɗaliban nan abinci da tabbatar cewa ɗaliban nan ana ba su abincin da ya kamata. Gwamnatin tarayya abinda take shine tana biyan masu dafa abincin zuwa account ɗinsu kuɗin kwana 10-10, kuma kowace mai dafa abinci ana bata kuɗin ɗalibai 150. Kowace mai dafa abinci tana dafa abincin ɗalibi a rana 150.
Kenan ta zama ƴar kwangila?
Eh, za a iya kiranta haka. An yi haka ne saboda a samu aikin yi wa mata da muke tare da su, suke kuma tallafawa iyalansu su ma. Sannan kuma abin da ake dafa wannan ake bawa ɗalibai abu ne da ake sayan shi daga gurin manoma da suke nomawa a kowane yanki, saboda a ƙarfafawa masu yin noma, su ma idan sun noma za su samu inda za a saya, kuma za a saya da daraja.
Kuma masu girkin nan yanzu guda nawa aka ɗauka a jihohi 19 nan?
Aƙalla yanzu an ɗauki masu dafa abinci guda 50,000.
Babu shakka wannan shiri yana daga cikin sauye-sauyen da gwamnatin APC ta kawo. To sai dai ga wasu lamarin ya haifar da cece-kuce da mahawarori daban-daban. To yaya 'yan jam'iyyar PDP mai adawa ke kallon wannan canjin ne? Hawa Ibrahim Gana 'yar jam'iyyar PDP ce daga jihar Yobe.
Mun yi ma korafi akan yawancinmu akan cewa bamu yarda da wannan abun ba. Ai jiki magayi. Saboda abun da yasa nace jiki magayi, ai kowa ya gani abun da ya faru. Saboda yanzu mu dai a wajen mu mata da kuma duk mai hankali a Najeriya an san giza-giza ya rufe kitchen da yawa a gidaje. Saboda ba abun da za a dafa. Saboda mutane sun zamanto a yanzu wayansu suna nadama abun da suka yi. Wata guguwa ce ta zo da kuma in jarrabawa ta zo, bayan da ka iya dole ka kalli wannan jarrabawa, kuma in Allah ya yarda Allah da iko shi zai ba mu ikon cin wannan jarrabawa, abinci zai wadata, walwala za ta dawo daidai, ba ma a jihohin mu na can ba, din Najeriya gabaki ɗaya. Dan an shiga halin kakanuka yi, mutane suna kwana da yunwa, suna wuni da yunwa, mai gida bai isa ya shiga gidan shi ba lokacin da yake so, sai yara sun yi bacci saboda ba abinci suna kuka.
Yaya gwamnati take shawo kan irin waɗannan korafe-korafe? Ganin cewa a jihar Kaduna ma da aka fara shirin, rashin isassun kuɗi sun sa an ɗan jinkirtar. Har yanzu ga Gambo Manzo mai ba shugaban ƙasa shawara a harkokin siyasa.
Muna sa ran tunda abu ne taimakawa tattalin arzikin ƙasa, taimakawa ne wa ɗalibanmu, taimakawa ne wa iyayen yara, da kuma samar da sana'a ga matanmu da manomanmu. Muna sa ran gwamnatin da ta zo ba za ta so wannan abu ya koma baya ba. Su kuma ɗaliban wannan yana daɗa sa su son sha'awan zuwa makaranta ɗin, saboda suna samun wannan abinci ɗin a kyauta kuma mai daɗi, mai daraja, mai gina jiki.
To sai dai tunanin shugaban kungiyar haɗaka na 'yan kasuwa Muhammad Jamo Yusuf ya ɗan bambanta.
To wannan kuma inda gizo yake sakar kenan, domin idan ana zancen dorewa akai, ita kowace gwamnati tana da iya tunaninta, tana da iya tsarinta. So bana jin abin da za a iya cewa zai dore ne, domin ita gwamnati ita kade ba za ta iya daukan nauyin wannan abu ba. Dole sai mun samu yan kasuwan mu su ma sun nuna shaukin su, kuma sun nuna ra'ayin su na yin irin wannan abin, saboda so da yawa wurare da yawa mun gani gwamnatoci ma na jihohi mun ga yanda suka iya kokarin su. Kamar a Kano zan iya cewa naga lokacin da aka bada irin wannan abu, kuma abu ne wanda ya taimaka yara da yawa suka zo makarantu. Amma kuma yanzu da gwamnatin ta dan canza ra'ayi akan wannan abun, wataƙila saboda tattalin arziki ko dan wani abu, to yanzu abun ya canza. Amma duk inda gwamnati ta ga za ta daukan ma iyaye nauyi na ciyar da ƴaƴansu, kamar wani nauyi ne ta dauke wa iyaye, saboda akwai iyaye waɗanda da yawa wannan ciyarwar da sauransu yana zaman musu matsala, su ciyar kuma su bada kayayyakin makaranta. To duk wani nau'i wanda gwamnati ta dauke wa iyaye, lalle lalle wannan abu ne wanda ba abinda zamu ce sai dai mu ce abin jin dadi ne.
Abin jira a gani shine ko sauye sauyen da gwamnatin APC ta kawo zai kai jam'iyyar gagaci a shekara 2019. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amma yunkurin sake farfaro da harkokin ilimi musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya, yankin da dama ko babu fitina yar baya ce ta fuskar ilimi da kiwon lafiya saboda jahilci, bisa alƙaluma da masana suka fitar. Domin haka ne gwamnatin jihar Taraba za ta amfana da kuɗi dala miliyan 8 ƙarƙashin wani shiri na Bankin Duniya a guduma da cibiyar take bayarwa domin farfaɗo da ilimi a yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya sake mai da shi baya nesa ba kusa ba. Ga rahoto da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Taraba tare da tallafi daga Bankin Duniya ta kaddamar da shiri na musamman da za ta taimaka wa makarantun firamare da kuma azuzuwan karatun sakandare na farko da kayan agazawa fahimtar darussa, littattafai da kuma kujeru. Yayin da yake kaddamar da wannan shiri, Gwamna Darius Dickson na jihar Taraba ya jaddada muhimmancin ilimi ga gwamnatinsa. Tsarin ceton jihar mu na tafi daidai. Yanzu muna ceto ne na sashen ilimi. Ko ka yarda ko ba ka yarda ba, muna kan bakanmu don ceto. Mara mana baya don ka sami ilimi. Da na hau mulki a watar Mayun shekarar 2015, na ce aniya ta ce na ceto wannan jiha daga matsaloli da ke addabarta. Yanzu ina ceton sashen ilimi. Don haka ne muka ɗaura kambun ceton ɓangaren ilimi daga lalacewa. Domin mun yi amanna ilimi shine mabudin cigabar al'umma. Domin idan mutum na cikin jahilci, abin tausayi ne shi. Amma idan kana da ilimi, kana da fahimtar al'amura, kuma zai kyautata rayuwarka. Aniyar wannan gwamnati ne tabbatar da biyan duk wani kuɗin haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyoyin agaji da ke tallafa mana wurin cimma muradinmu. A jawabinsa a wurin bikin jami'i da ke wakiltar Bankin Duniya a shirin farfadowa da ilimi a gabas maso arewacin Najeriya, Alhaji Albashir Tukur ya yaba wa jihar Taraba don zamanta kan gaba wurin aiwatar da wannan shiri a kan kari.
State Education Program Investment Project SEPIP.
Shirin zuba jarin jihohi ga fannin ilimi wanda aka yi takaitaccen sunan SEPIP na tanada kuɗaɗe don inganta ilimi. Shiri ne da ke da tallafin Bankin Duniya da ke niyyar inganta ilimi a Najeriya, musamman gabas maso arewa inda rikicin Boko Haram ta shafa. A yau, Taraba ce ta farko cikin jihohi 9 da za su amfana daga wannan shiri. Yayin da aka kaddamar da wannan shiri don agazawa gwamnatin Najeriya, ita gwamnatin Taraba ta yi gaba. Misali shine wannan ɗaukar malamai 3,000 aiki da ta yi. Mr. Yakubu Agbaizo, shugaban hukumar ilimi bai ɗaya na jihar Taraba, ya ƙara haske bisa makasudin kafa wannan shiri.
Bankin Duniya ta ga ya kamata a taimaka wa makarantun na jihohin da daman Boko Haram ya same su. Mu Taraba muna cikin waɗanda muka samu wannan taimako daidai saboda mutane sun kwararo daga wancan area sun zo muna cikin nan wanda ya sa makarantunmu suna bukatan taimako. Wannan shirin yana son ya taimaka wa malamai waɗanda suke karkara. Yawanci in ka duba malaminmu ba su son zama a karkara, kowa yana so ya zauna a birni. To wannan shiri yana son ya taimaka wa duk malamin da ke karkara a tallafa masa. So a cikin kuɗin watan shi za a iya ce to a kara mishi a cikin 100 a ba shi kashi 20.
A ƙarshen wannan taron ne Gwamna Darius Dickson ya kaddamar da raba takardar ɗaukan aiki ga wasu daga cikin malamai 3,000 da jihar ta sanar ta ɗauka aiki.
Dauda Adamu Ganshi, NCE Mathematics from Kurmi Local Government. Peter B. Baman, Bachelor of Education, Sociology, daga Law.
Aminu Kutolo.
Okay, kin yi kusan shekaru nawa ke neman aiki?
To, na kusa da shekara 6. Da nake neman aiki, amma Allah ya bani zarafi this time around na samu. And da kuma ina kara gode ma gwamnan Taraba State a zarafin da ya bani, ina na cikin 3,000 t-shirts da ya ɗeba.
Sunana Absalom Luka.
Okay, kana daga wani karaman hukuma?
Ina karaman hukuman Bali.
Okay, yau din nan ya kake ji da aka baka?
Yau ba wanda yake ni murna duniya.
Shekaru nawa ka gama makaranta?
Shekaru yau dera zuwa 6 yanzu haka da na gama NC.
Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.
Daga Kaduna kuma Sani Malumfashi ne aiko mana da rahoton cewa Nigeria ta kama hanyar ciyar da ilimin kimiyya gaba sakamakon taimako da kasar Japan take badawa ga yin kyakkyawan dabe tun daga firamare. Sani ya ce don amara shirin baya cibiyar horar da malamai ta kasa NTI ta tanadi motocin tafi da gidanka guda 15 don koyar da darasin kimiyya da lissafi tun daga aji 4 zuwa aji 6. Ya halarci zauren darasin kimiyya da lissafi.
Group 6 are going to report their observation.
Activities 1. Arrange 12 buttons top under the number on each drum given to you and discuss the relationship.
My name is Muiwa Wiklis. I'm the chairperson of Group 6.
My name is Rabia Atumuhammad Harris. I am secretary.
Activities 1. One rectangles. Two rectangles. Three square. Four square. Six rectangles.
Mala ya sunanka?
Lawal Dubagari ta turka.
Ina son ka gaya mani tsarin da kuke bi.
Shi al'amari na ilimi kullun ci gaba yake tun lokacin da aka dawo da Sumasi a nan NTI wanda yake tana da haɗin gwiwa ne da hukumomin Japan. Turawan Japan sun zo sun yi amfani da makarantar, sun yi demonstration wasu darussa, hakanan kuma malaman an ɗebo su an kawo su a nan su yi training, kuma sun yi training wanda yake na duk wani malami mai karantar da al'amarin kimiyya an kawo su nan, kuma da aka ba su horo sun koma suna aiwatar da irin wannan horo a wannan makaranta. Sai kasance yaran sun kusan fahimtar duk yadda al'amuran horon yake.
To su yan Japan din da suka zo ba malaman da ke koyarwa a makarantar gwaji na NTI primary ne aka dauka aka horar da kunan da suka tafi ko ci gaba da aikin da suke koko.
Ita wannan hukuma da aka yi ta Suma sai an yi ta ne ai don saboda kasa baki daya. To sai kasance dama ta ba da cewa a lokacin da za a horar da wasu malamai na jahohin da aka zabo na rukunin jahohi shine zoning. To idan an tashi horar da su, to sai a hada da wasu daga cikin malaman makaranta, sai a hada su tare da waɗannan malaman da aka gayyato domin a ba su irin wannan horarwa.
A shigo mu yau na ga kun raba su rukuni kaman dalibai 6 ko kuma na ga suna tsayi kuma da kansu. Shin haka tsari yake?
Wato shi wannan tsari na aje su rukuni ana yin shi ne domin yara da kansu, kowane yaro da irin baiwar da Allah ya yi masa, so domin su fahimci junansu na farko su saba ma junansu ta hanyar shugabanci a zabe da kansu, sa'annan kuma su karkasa ilimin su rabo ga kowa daga cikin su. So shi yasa ake kiran waɗannan yara rukuni rukuni, saboda idan aka ba su al'amari na ilimi sai a ga shin menene fahimtar su da farko, kafin malami ya zo ya ce musu to wuri kaza da kuka gano kaza iri ɗaya yake da irin wanda yake a zahiri, idan iri ɗaya ne to an samu fahimta. To da zarar an samu bambanci, to nan ne yara za su ɗauka cewa to lalle ga inda su suka yi kuri, to kenan ga zahiri yadda abu yake. So wannan aikin rukuni rukuni an yi shi ne domin su rarraba fahimta a tsakanin su, ba tare da malami ya yi magana ba tsakanin su.
Kamar yanzu yadda muke gani kina, idan sun kowane rukuni sun gama, malami kuma zai zo ya gyara ne akan abubuwa ko abin da ya lura.
Masha Allah, su yara abin da suka fahimta, to za a zo musu da cewa to a bisa zahiri na ilimi ta wannan sashi da aka ba su suka gwada kansu, to ga yadda zahirin yake, su a cikin zuciyarsu za su ji daɗi cewa ashe ai iri ɗaya ne da irin yadda aka gaya muna a yanzu, ashe har mun gano shi da kansu kenan. Ganewar to ta zo daga gare su, ba wai cewa malamin ne ya karantar da su zahiri ba, amma ya nuna musu ta rubutu cewa ga abun da ake son ku yi, shin kun iya yi? Da suka iya yi, to idan suka ganshi cewa a zahiri haka yake, har a rayuwarsu za su samu natsuwa kuma fahimtar za ta zauna a kwakwalwarsu. To ana yin haka domin haka ne.
Tuna yanzu yan wani aji ne wannan?
Wayannan su ne yan ajin karshe, aji shida na firamare.
Sunshine Malumfashi, murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
sauraro da haka Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako. Sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.